Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan la'asariya da fatan kuna lafiya. Sunana Muhammad Hafiz Baballe tare nake da Murtala Faruku Sanyin na sauraro abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Yau Lahadi 3 ga watan Satumba na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai.
To Hafiz, Ukraine ta kakkabo jirage 22 daga cikin jirage maras matuki 25 samfurin Shahid kilar Iran da Rasha ta harba a kudancin yankin Odessa. Bayan mummunan tashin hankalin da ya auku a kan titunan birnin Tel Aviv, Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce zai kori 'yancin ranin kasar Eritrea da suka shiga tashin hankalin da kuma fito da shirin korar dukkan bakiyan Afirka daga Isra'ila. Rundunar sojin saman Iran ta karbi wani rukunin jiragen saman yaki na bada horo na Rasha domin inganta horo da dabarun yaki ga sojojin samanta.
Kanin labaran duniyar kenan. Cikin shirin za a ji cewa rundunar 'yan sandan jihar Kaduna ta tabbatar da mutuwar mutane 5 a wani hari da 'yan bindiga suka kai a Ikara.
An sanya jami'an mu ko ina da ina a yanzu haka tare da rundunar sojoji sun shiga dazuzzukan nan domin mu tabbatar da cewa insha Allah Allah ba mu sa'a mun kama wa'innan mutane.
Za a ji kuma cewa wasu al'ummar Nijar mazauna Ghana sun gudanar da zanga-zanga a birnin Kumasi.
Su su kayan fadan sun nan da suka kawo don su da a yaƙi 'yan ta'adda. In dai sojojin Faransa ba sun yi amfani da su ba don cimma burin 'yan Nijar, shi dai wallahi ba su da amfani saboda haka su bar mana ƙasar mu.
Sannan za ku ji cewa a Najeriya hukumar ICPC ta fara bincike kan zargin karɓar cin hanci da ake yi wa kwamitin majalisar wakilai kan badaƙalar ayyukan yi. Daga nan za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da kuma wasu daga cikin rayuwar da kuke aiko mana ta hanyar email. Amma fa sai mun fara da shan labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan la'asariya. Ga kuma cikakkun labaran. Ukraine ta kakkabo jirage 22 daga cikin jirage maras matuki 25 samfurin Shahid kilar Iran da Rasha ta harba a kudancin yankin Odessa, kamar yadda rundunar sojin Ukraine ta wallafa a shafin Telegram a yau Lahadi. Yankin na Odessa yana da tashoshin jiragen ruwa da ke da muhimmancin gaske wajen sufurin hatsin Ukraine, biyo bayan rushewar yarjejeniyar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta jagoranta wadda ta baiwa Ukraine damar fitar da hatsinta ta jiragen ruwa a tekun Bahar Aswad. Ba a kai ga tantance ko harin da Rasha ta kaiwa Ukraine ya daki daya daga cikin tashoshin jiragen ruwan ba, haka kuma ya zuwa yanzu babu wani martani daga Rasha. An kama daya daga cikin attajiran Ukraine a jiya Asabar bisa zargin handama da wawure kudade. Kama Iho Kolomoisky ya zo ne a yayin da Kiev take kokarin nuna ci gaban da take samu kan yaki da cin hanci da rashawa a lokacin yaki. Wata kotun Ukraine ta shardanta ba da bailin Kolomoisky akan kudi dala Amurka miliyan 14, to amma lauyoyin da ke kare shi sun ce ba shi da bukatar baili, kamar yadda gidan Radio Liberty ya ruwaito. A maimako haka ya zabi ci gaba da zama a tsare na tsawon watanni 2 yayin da yake daukaka kara kan hukuncin kotu wadda ake ta baba kan huruminta. Bayan mummunan tashin hankali da ya auku a kan titunan birnin Tel Aviv, Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya faɗa yau Lahadi cewa yana son a ta saki yar 'yanci ranin ƙasar Eritrea da suka shiga cikin ƙazamin faɗan da aka yi ta zubar da jini cikin gaggawa. Prime Minister ya ce ya kuma ba da umarnin wani shiri na kawar da dukkan bakiyan Afirka daga Isra'ila. Ƙazamin faɗan ya ɓarke a jiya Asabar a birnin Tel Aviv tsakanin magoya bayan gwamnatin Eritrea da kuma masu adawa da ita da kuma shugaban riƙon ƙwarya na ƙasar ta gabashin Afirka, shugaba Isaias Afwerki. A rangamar da aka yi tsakanin ɓangarorin biyu ta faru ne a wani taron nuna goyon bayan Eritrea a ofishin jakadancin ƙasar ta Eritrea. Hukumar bada agajin gaggawa ta Isra'ila ta ce akalla mutane 114 ne aka raunata a rikicin. 'Yan sandan Isra'ila sun yi amfani da gurneti wajen tarwatsa masu rikicin, lamarin da ya sa masu zanga-zangar suka riƙa jifan 'yan sanda da duwatsu.
To nan ba da jimawa Murtala zai sake dawo mana da ƙarshen labaran duniyar, amma kafin nan za mu buɗe taskar rahotanninmu daga Najeriya. Rundunar 'yan sandan jihar Kaduna ta tabbatar da kisan da wasu mahara ɗauke da makamai akan babura suka kai a gundumar saya-saya da ke ƙaramar hukumar Ikara ta jihar, inda suka kashe mutane a cikin masallaci a daren ranar Juma'a da ta wuce. Daga Kaduna ga rahoton da wakilin Isa Lawal Ikara ya aiko mana.
karamar hukumar Ikar dai na cikin kananan hukumomin da Allah ya tarfa wa garin su nono game da maganar matsalar tsaro a jihar Kaduna saboda ba a taba samun wani rahoto na hararan yan bindiga a karamar hukumar ba sai dai kuma mukaddashin jami'in hudda da rindinar yan sanda na jihar Kaduna ASP Mansur Hassan ya ce ana zargin akwai wanda yan bindigan suka biyo ne shi yasa suka yi wannan harbe-harbe
eh gaskiya muna da wannan mummunan labari da ya faru a wannan wuri namu
amma menene ainihin abin da ya faru
eh abin da ya faru akwai mutane da suka zo wanda suke baki ne a wannan gari sun zo kusan tun da la'asar suka tsaya a garin nan suka yi fiffira da jama'a suna tambayar wani wanda suke tambaya din nan happen to be kaman shugaban yan vigilante kuma har suka danyi siyasa a wannan gari amma matsalar da ta faru shine su jama'an gari ba su sanin ma jama'a ba security yau na kowa da kowa ne so bayan ba a sanin ma jama'a ba mutane sun zo suna sallar isha'i wallahi wannan iftila'i yazo ya faru suka zo suka bude ba bayan sun harba anan take mutum uku suka rasu suka sake matsawa suka harbuwa su wanda ya muka samu total mutanen da suka rasu guda biyar sannan biyu na asibiti bayan nan shi mai girma commissioner yan sanda na jihar Kaduna wato CP Musa Yusuf Garba ya na ƙara jajanta musu kuma an sanya jami'an mu ko ina da ina a yanzu haka tare da rundunar sojoji sun shiga dazuzzukan nan domin mu tabbatar da cewa insha Allah Allah ba mu sa amun kamo inna mutane kuma mun dakatar da irin wannan abin daga gaba
Malam Musa Sayasaya na cikin yan uwan Malam Adamu mai wankin hulan da ke cikin waɗanda yan bindigan suka hallaka kuma ya ce kaddara ce ta ritsa da dan uwan nashi marigayi domin har ya bar gurin ya dawo
ya ritsa dai da yayan mu zahiri akwai yayan mu
wa sunan shi
sunan shi Malam Adamu shi ma suna ce ta kai tunda mai wanki hula ne yake kuma sai wa jama'a
yana cikin masallacin lokacin da aka harba harban
ina ga wajen masallacin yake dan an ci hayato sai ya tuna an bashi wasu huluna ya manta za masallacin bayan an yi sallar isha kenan sai ya koma zai dauko hulunan kuma abin ya same
duk da zaman lafiya da fahimtar juran da ake samu a yankin Ikara da kanan hukumomin da ke kusa da akwai jami'an tsaron da ke aiki na sa kai domin taimakawa al'ummar su kuma ɗaya daga cikin masu irin wannan aiki a karamar hukumar Ikaran da ke cikin waɗanda suka je gurin da wannan abu ya faru da farko-farkon faruwar shi a daren ranar Juma'a ya shaidawa muryar Amurka cewa su kan ba su taba ganin irin wannan ba
to kaman da suka zo sun tambayi wani mutum ba a sami ko ganin shi ba ko ba su an samu su bane daga nan sai suka yi wannan harbe-harbe
harbe-harben kamar yaya
mutanen cikin masallacin suka harba
ana sallah ne a lokacin
tun idan da sallah
yanzu kenan akalla mutum bakwai suka rasu
yanzu akalla mutum takwas sun rasu tunda shi na bakwai na ga ya asibiti an dawo da shi a rasu ya rasu
to dama an taba kawo hari Sayasaya ne
a gaskiya mu dai a dai sanin mu ba a taba kawo musu hari irin wannan ba
karamar hukumar Ikar dai na makwabtaka ne da kananan hukumomin makarfi soba da kubau a jihar Kaduna hakanan kuma ta yi iyaka da tudun wadan jihar Kanan daban da dukkanin waɗannan kanan komi kuma suke zaune cikin lafiya ba ta da hararen yan bindiga ba wanda wannan kuma ya sa waɗannan kanan komi ke kan gaba wajen samar da abincin da ake ci a jihar Kaduna da sauran jihohi makwabta Isa Lol Ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya
a gaida Isa Lawal Ikara da wannan rahoton yanzu kuma ga Murtala ya dawo mana da labaran duniya kashi na biyu
rundunar sojin saman Iran ta karbi wani rukunin jiragen saman yakin na bada horo na Rasha domin inganta horo da dabarun yaki ga sojojin samanta kamar yadda kafafen yaɗa labaran ƙasar suka ruwaito a jiya Asabar kamfanin dillancin labaran Tasnim ya labarta cewa wasu jiragen yaki samfurin Iyak 130 sune suka shiga wato suka shiga kasar inda suka shiga sansanin sojin saman Shahid Babe dake Isfahan a tsakiyar kasar Iran kamfanin dillancin labaran ya ruwaito kakakin rundunar soji na cewa zuwan jirgin Yakovlev Iyak 130 ya zo ne a matsayin wani bangare na kwangilar makamai tsakanin jamhuriyar ta musulunci da Rasha Rasha da Iran dukansu suna karkashin takunkumin kasa da kasa ne da ya tsagaita kasuwanci to amma a cikin shekarar da ta gabata sun kulla alaka mai karfi a bangarori daban-daban ciki har da haɗin gwiwar soji a cikin watan Maris ne Iran ta sanar da cewa an ci mai yarjejeniyar sayan jiragen yaki samfurin Sukhoi Su-35 daga kasar Rasha Papa Roma Francis ya aika gaisuwa zuwa ga China a jiya Lahadi a yau Lahadi inda ya kira 'yan kasar a matsayin masu daraja tare da roƙon mabiya ɗariƙar Katolika na ƙasar ta China da su kasance Kiristoci na gari kuma ƴan ƙasa na gari a wani sabon matakin da ya ɗauka kan ƙasar mai bin tsarin gurguzu domin samun sauƙaƙa tsanantawar hani akan addini. Francis ya yi wannan tsokaci ne a ƙarshen wani taro da aka yi a babban birnin ƙasar Mongolia, inda ya kira manyan limaman Hong Kong na da na yanzu, Cardinal John Tong Hon da Archbishop Stephen Chow, da su tsaya bayansa a yayin da yake jawabi a cikin harshen Italiya. Papa Roma ya ce waɗannan bishop ‘yan uwa guda biyu na Hong Kong da kuma bishop na Hong Kong ne yanzu, ina son in yi amfani da kasancewarsu a nan don aika gaisuwa mai kyau ga jama’ar China masu daraja.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma sai rahotonmu na biyu. Wasu al'ummar Nijar mazauna kasar Ghana sun gudanar da zanga-zanga a birnin Kumasi na kasar, inda suka ayyana goyon bayansu bisa matakin da gwamnatin sojin Nijar ta ɗauka na buƙatar da Faransa ta janye sojojinta daga kasar. Wakilin Hamza Adam na ɗauke da ƙarin bayani cikin wannan rahoton da ya haɗa mana daga Kumasi.
Wasu al'umman Nijar kenan yayin da suke zanga-zangar lumana na jaddada bukatar da Faransa ta fice daga kasar. Masu zanga-zangar daina rike da kwalaye masu rubuce-rubuce kamar haka: Faransa, ku fice daga kasar Nijar tare da sojojinku. Faransa, ku daina tura ECOWAS domin ta kai hari a Nijar, da dai sauransu. Masu zanga-zangar dai sun taru ne a harabar babban masallacin Juma'ar birnin Kumasi, biyo bayan kiran da wasu ƙungiyoyin farar hula da ke adawa da kasancewar sojojin Faransa a kasar da ke yammacin Afirka suka yi. Adnan Muhammad na ɗaya daga cikin waɗanda suka yi tsokaci yayin zanga-zangar.
Mu mutanen Nijar da muke rayuwa cikin kasar Ghana, muna goyon bayan sojojinmu 100%, musamman tafiyar da ake bukata ta Faransawa da ke ciki tare da sojojinsu. Ambassador France da shi da sojojin shi da ke cikin kasar Nijar da ba su mana wani amfani. Yau gwamnatin da ke kai yanzu ta mai girma General Chani ya daure da Allah wanda aka saukar da su, dalilin zaluncinsu da yake faruwa da kin gaskiyarsu da cutar al'umman Nijar, a daure a hukunta mana su. Yauwa, ba Nijar tunda suka fara yau shekara nawa kenan? Mine ne bamu gani ba? Minanmu ne bai mutu ba? Ummominmu sun mutu, yayinmu sun mutu, ƙannenmu sun mutu, matanmu sun mutu. Abin da yake faruwa bai rage ba. An kawo mana sojoji wai za su taimaki sojojinmu wajen cimma 'yan ta'adda, amma gaskiya ba haka bane ba. Yau ba ka gaba an ce wai an fita mission tare da France. Su dai mine ne amfaninsu idan ba su fita ba? Ni ban ga amfaninsu ba. Dan in dai an ce sai dai no militaire seulement, su kare za su fita, sojojinmu kare za su fita su je su yi fast da 'yan ta'adda. Shi dai ban ga amfanin Barkan ba. Ban ga amfaninsu ba. Idan su ba su fita ba, idan su ba su fita ba su je su taimaki sojojin nan, su yi su jiragen nan da aka kawo, su yi su kayan fadan su nan da suka kawo don su don a yaki ƴan ta'adda. In dai sojojin Faransa ba sun yi amfani da su ba don cimma burin 'yan Nijar, shi dai wallahi ba su da amfani, saboda haka su bar mana kasar mu. Su bar mana kasar mu.
Faransa na ɗaya daga cikin ƙasashen da ke yaƙi da 'yan ta'adda a ƙasar Nijar mai fama da matsalar rashin tsaro. Har in sojojin Faransa suka fice daga ƙasar, shin za a iya samun sauƙin matsala na ta'addanci a ƙasar? Wannan ne tambaya da Naima Umar Sanda Ahmad, da sharhi kan al'amuran tsaro.
'Yan Nijar suna son su mallake arzikin garin su ko ta yaya. Wata daure mata'adanci biyu ba Faransa ba, Sarkozy da yake sarauta as prime minister, da shi da wayansu suka taimaka an ka tura Gaddafi kai mulki. A ce Libya ta balakunce, wannan ya haifi abin da muke ganin cikin Sahel. Shi suka koma suka ce za su yi taimako, kuma inda karfin kayan yaki ne sun fi don ta'adanci. Har yau abin na nan ina gudana, don shi in soja sun samu fahimtar halin da suke ciki, bari lai da hamdu a ci gaba a ganin da wannan kuma zai a ci.
Sai dai ba wannan ne karon farko da al'umma Nijar mazauna Ghana suke zanga-zanga ba. A makon da ya gabata ma sai da wasunsu suka yi zanga-zangar lumana a kira babban birnin kasar, amma na bukatar da a maido da mulkin kasar a hannun farar hula. Nijar ce kasa ta uku a yankin Sahel da ta bukaci Faransa ta fice mata daga kasa, bayan Burkina Faso da Mali da ke makotaka da ita. Hamza Adam, muryar Amurka daga Kumasi, Ghana.
A gaida Hamza Adam da wannan rahoton. Yanzu kuma sai Najeriya, inda hukumar ICPC ta ce ta fara bincike kan zargin cin hanci da ake yi wa kwamitin majalisar wakilai kan badakalar ayyukan yi da kuma rashin gudanar da ayyuka a ma'aikatu da hukumomin gwamnati. Amma masani a fannin siyasa da diplomasiyar ƙasa da ƙasa ya ce an dade ana ruwa ƙasa na shanyewa a harkokin bincike a majalisar tarayya, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilin murya Amurka Madina Dauda ta hada mana.
Hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa mai zaman kanta ICPC ta bayyana hakan a wata sanarwa mai ɗauke da sa hannun mai magana da yawun hukumar Azuka Oguguwa. Oguguwa ya ce hukumar ICPC ta samu koke ne daga shugaban kwamitin wucin gadi ƙarƙashin Yusuf Adamu Gaddi da ke cewa wata kafa ta yanar gizo ta wallafa wani labari da ke bayanin wasu mambobin kwamitin sun nemi cin hanci daga wurin shugabannin manyan makarantu da su biya su wasu kuɗaɗe a asusun ajiya a matsayin cin hanci. Amma shugaban hukumar manyan makarantun kimiyya da fasaha ta ƙasa Dr. Yahaya Umar Bande ya ce babu ƙanshin gaskiya a wannan labarin.
Ni na yi musu rantsuwa ne cewa mu ba da sanin shugabancin wannan kungiya ta shugabannin Poltechnics bane. Amma na ga ma committee cewa duk rattan da aka kama da yayi wannan fukunci zai dauki zai haushaye. Saboda abun da ake ta korafi gaskiya ba gaskiya bane. Abinda muke tsammani wannan taron da muke da su zai zama mafita ga ma'aikatan Najeriya because za mu samu damar dukkan mutane aiki. Amma magana cewa wasu sun ce an ba su kuɗi, mu dai kungiyar mu ta makarantun fasaha da ke rikiri babu wani wanda wani mu ya ba kukubu cikin wannan committee din. Babu wani account da muka aika kuɗi, babu wani mutum da ya anshi kuɗi ga kowane mu. Saboda haka sun dai kira mu ne su bincika yanda ake dauka ma'aikata kuma mai musu bayani. Sannan kuma da mu da su zama da aka yi an fitar da tsare-tsare ne da za a sauƙa wa mutane samu aiki a gwamnatin tarayya.
Amma ga masanin harkokin siyasa da diplomasiyar ƙasa da ƙasa kuma malami a jami'ar Abuja Dr. Faruk Bidi Faruk ya tsokaci kan batun.
To wannan zargi a gaskiya ba zai nisa da cewa har yanzu duk manya-manyan maganganun da suka taba daukowa a majalisar dattijawa da majalisar wakilai baka taba ganin ƙarshen magana ta kai yanda wani babban mataki zai iya faruwa ba. Shugaban wannan committee na majalisar wakilai da yayi wannan magana ta san kare kai ta fito ne akan cewa a gaskiya magana zargin da aka yi din duk da zargi ne wanda bai kamata a yi shi ta haka ba tun da ba a fito da cikakkun shaidu ba, amma duk wanda ya ji maganar kawai ya dauka ya karba ya yadda cewa kuma akwai irin wannan take-taken na cewa hukumomi kusan 900 da ake bincika ana karban kuɗaɗe a wurin su kaskantaccen kuɗaɗe ma kama miliyan 2 ko miliyan 3 kama yanda wancan rahoton ya zarge su da shi.
Shi kuwa shugaban kwamitin wucin gadi na majalisar wakilai Yusuf Adamu Gaddi ya ce shi ne ya nemi hukumar ICPC ta shiga lamarin.
Ba su taba zuwa nan ba, to ta ina aka haɗu da su har aka ba su account number da za su sa kuɗi? Wannan magana ne kawai da mutane sun kirkirota a tunanina don su ingiza wani memban kwamitin don hankalin mu ƴan kwamitin ya tashi mu kasa yin abin da ya kamata mu yi don gyara abubuwan da suke faruwa. Kuma insha Allah ban yi kama da mutumin da zan shugabanci kwamitin da za a surutar da ni ko a surutar da wani memban kwamitin na in kasa abin da ya dace wa talakawan Najeriya.
Baka gani ya kamata ku dau mataki akan masu labaran ƙaryan nan a yanzu haka matsayin ku na ƴan majalisa?
Shi yasa ni a matsayina na shugaban kwamitin na rubuta ma ICPC ta bincika wannan account din akwai dangantaka na kuɗi tsakanin wannan account number da suka buga a jarida da wani memban kwamitin, in akwai jami'an tsaro su tuhumi wancan dan majalisan amma ba kwamitin na duka ba.
Makonni shida kenan kwamitin wucin gadin ya dauka yana aiki duk da cewar majalisar tana hutu a halin yanzu. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Madina Dauda. To yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 11 na safe da minti 18, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Social media duniyar matasa, miya da alkhairi karmi ya da zamba.
Masu sauraro, assalamu alaikum, sallama da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo, shirin da ke tabo duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin na yanar gizo. Sunana Halima Abdulrauf, jagorar shirin. Na Madalla. A cikin shirin na wannan lokaci za mu duba yanayin tsare-tsaren fasahar zamani wato tech ecosystem wanda za a iya cewa ya kunshi ababe da dama kamar zuba jari, kere-kere, yanayin amfani da su a zahiri tare da tarin hanyoyin da kamfanoni ke amfani da su don gudanar da ayyukan su na yau da kullum. La'akari da cewa a cikin shekarar 2023 da muke ciki, Majalisar Dinkin Duniya ta fitar da alƙalama da ya nuni da cewa kimanin mata miliyan 259 ne ba sa samun internet akan takwarorin su maza, kuma mata ba su da yawa a fannin kimiya, fasaha, injiniya da lissafi. Ita ma cibiyar koyar da kirkire-kirkire da fasaha ta Najeriya ta ce mata kaso 22 cikin 100 ne kacal waɗanda suka kammala karatun digiri a jami'o'i a Najeriya a fannin kimiya, fasaha, injiniya da lissafi. A kokarin ganin irin ci gaba da aka fara samu a wannan fannin ga mata, musamman ma a arewacin Najeriya, ne muka ji ta bakin wata matashiya da ta kirkire cibiyar Blue Sapphire, kuma ta fara bayani ne da me ake nufi da tech ecosystem.
Sunana Maryam Lawan, wadda bi ni ce shugabar Blue Sapphire Hub, wanda wuri ne da muka kirkire shi domin mu samu wa da matasa su zo su koyi yadda za su yi amfani da technology su inganta rayuwarsu, su inganta mu'amalarsu, su inganta kasuwancinsu. So shi tech ecosystem abu ne da ya kunshi kusan akalla mutane sun kai 7, ya kunshi su masu kirkira. Shi wanda ya kirkira ba lalle ma ya iya haɗa kirkira ba, to akwai kuma wanda su iya haɗa kirkira, akwai kuma wanda shi zai saka hannun jari a ciki, akwai wanda zai policy kamar gwamnati kenan wanda za su taimaka wannan policy din ya zama cewa idan ka kirkira manhajar ka za ta tafi, akwai ɗan kasuwa da za su yi amfani da wannan kirkirar da kai, so akwai masu tallafo kamar su nuna maka me ya kamata kai su ne kamar su hubs, akwai makarantu da suke wayarwa da mutane kai, akwai irin corporate companies su ma suke building wannan software su, ko kuma a suke saka hannun jarin su domin a tafi da kasuwanci. So abu ne da ya kunshi gaskiya mutane da yawa, kuma kowa yana ba shi da tashi gudunmuwar domin a mu ci gaba a wannan technology ecosystem.
Waɗanne ci gaba za ki ce aka fara samu a wannan fannin ga mata da matasa?
A gaskiya an samu ci gaba ba kaɗan ba, wanda a da gaskiya mutane ba kowa ne yake sani amfani da fasahar zamani ba. Yanzu za ki ga a cikin matasan mu suna ƙirƙirar manhajoji da manya-manyan kamfanonika suna iya amfani da su, suna iya ƙirƙirar abin da mutanen gari za su yi amfani da shi. Mata da yawa sun shiga cikin harkar nan, tunda ko lokacin da muka fara ina tuna wanda ina makaranta sai yake kira na da yake nika aiki mata ajin sai yake ce min kande. To amma yanzu daga baya, yanzu gashi nan kamfanonika da yawa mata sun ƙirƙire su manhajojin na harkar tech dinnan, suna yi community management na harkar tech dinnan, suna wayarwa da mutane kai. A arewa kuma mata da yawa suna wannan abin, ko yanzu a cikin Kano ake ga irin manya-manyan hubsin mata ne suke jagorantar su, kuma mata sun karbi amfani da fasahar zamani hannu bibbiyu, kuma suna taimakawa, kuma su ma suna amfana da ita.
Ga Najeriya kuma me ake ciki ne?
A gaskiya zan ce Najeriya ta yi nisa, ita ma ta yi zarra a Afirka akan harkar kimiyya da fasahar zamani. Akwai matasa da yawa da suka kirkiri manhajojin da suka canja yanayin kasuwanci da yake a cikin Afirka baki daya da duniya baki daya ma an san da zaman su. Sai dai ka ce kaman ba wai kamar irin yawan yanda muke gani a sauran kasashe ba, amma yanzu a maganar amfani da fasahar zamani wurin tallata hajar kasuwanci an koya, an san ya za a yi. Sai dai kawai za ki ce kamar e-commerce din yadda muke san ya karbu bai samu wannan karbuwar ba, mu wannan abu ne da akwai matsalar policy, akwai matsalar rashin sa hannun jarin mutanen mu da suke yi, akwai matsala ta shi kansa logistics. To duk wannan su ne suke dakile wannan harkar kamar amfani da manhajar wurin kasuwanci. Amma in kika cire e-commerce kika kallo wata kamar su e-payment system din nan kamar fintech, an samu karbuwar sa a Najeriya, kuma an samu mutanen mu da yawa da suke ta kirkirar fasahar a wannan wurin da yake ta shiga lungu da saƙo mutane na amfani da shi, alhamdulillah.
Bari mu koma naki bangaren, waɗanne nasara kika samu da kuma irin kalubalen da kike fuskanta?
Alhamdulillah, gaskiya nasara an samu, saboda mutanen da muka wayarwa da kai yawan su akalla a kasar sun kai kusan mutum 25,000. Akwai wani abu da ya faru, wata mata bayan ta ji gidan radio tana bada labari tace ita sanadiyar abin da na koya mata, yanzu kayanta tana fitar da su har kasar Spain ana sayan kayanta, saboda mun koya mata yadda za ta yi kamar irin su graphics inta branding inta ya gyaru, duk yanda za ta amfani da technology ta sa kayanta a yanar gizo ta saida, to duk mun gyara mata. To ni ban ma sani ba sai a gidan radio ake cewa ai wani program da muka yi ne ya taimaka ma matan nan, taimaka samu wani cigaba. Na an waye an san ya kamata ai amfani ji, an waye an san ya kamata a girkira, inda kawai ya rage shine a san ya kamata a sa hannun jari a ciki.
Ya batun samun karin mata da za su shiga wannan fannin da kuke ciki?
To a gaskiya kamar mu duka waɗannan matan da muka yi zarra akan harkar nan a arewacin Najeriya, mun zo mun haɗu mun tattauna ma har mun fara fitar da ƙungiya, duk da dai ba wai mata kaɗai take kallo ba, tana kallon ko kowa ne a arewa, to amma duk da haka na san cewa saboda mu mata ne, na san cewa za mu waiwayi lamarin ya za mu jawo hankalin mata su shiga cikin abin dummu-dummu, kuma mu hada fasahohin mu tare. Kuma akwai abubuwa da na san cewa za a kalle su kamar harka ta mentorship.
Wane kira kike da shi ga mata ƴan uwanki?
Kira na ga mata shine su waiwayi fasahar zamani, san cewa ta zo ta tsaya ne ba ta zo ta tafi ba, dole za a ci gaba da yi kullun gaba ake yi, su karbe shi hannu bibbi su koya, su koya wa ƴaƴan su, to in suka yi haka insha Allahu wani ma zai mora, su za su mora, za a samu ci gaba yanda ba a tunani. Amma sai sun dan yi hakuri na dan kankan lokaci, wani zai kai wata 6 tana koya, wani zai kai wata 3, wani zai kai shekara kana koya, amma idan ka maida hankali kamar yadda zaka ci ba ka dan bacci ba. Saboda haka ina kira ga su da su karbi wannan kimiyya da fasahar zamani da hannu bibbi, kuma ci gaba da amfani da ita domin inganta rayuwarsu insha Allahu, kuma za a samu ribar da ake so.
Ganin irin geben da ake samu a fannin STEM wato kimiyya, fasaha, injiniya, irakede da lissafi, an kafa kungiyoyi da dama kamar kungiyar mata a fannin fasaha ta Najeriya wato WITIN, wacce ta kasance wata babbar al'umma ta mata. To masu sauraro gabaki daya kuma anan muka kawo karshen shirin na wannan lokaci. Yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amurka, ni Halima Abdulrauki, mana fatan alkhairi, mu kasance cikin koshin lafiya. Bi salam.
A gaida Halima Abdulrauf. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar email. Saƙonmu na farko ya fito ne daga Isa Lawal Girgir, magajin garin Girgir, jihar Yobe, Najeriya. Yake assalamu alaikum biyo Hausa. Tsoron da wasu shugabannin Afirka ke yi na kada guguwar juyin mulki da ya taso ya rutsa da su. A gaskiya wannan lamarin abun tsoro ne da fargaba matuƙa. Sai dai Malam Bahaushe ya ce shi da gaskiya wuka ba ta huda shi. Sako na gaba ya fito ne daga Isuhun Dila Faki, ya ce salam biyo Hausa. Matsalolin rashin tsaro da tsadar kayan abinci da suka addabi ƙasarmu Najeriya, muna roƙon Allah ka sa su zama tarihi, ka ba mu damuna mai albarka. Sako daga Sadiq Ali Rabkana Gashuwa, ya ce Allah ya kawo mana zaman lafiya a ƙasar Nijar da Najeriya da nahiyar Afirka da ma duniya baki ɗaya. Sakonmu na ƙarshe ya fito ne daga Shewa da Marjau, ya ce hakika idan har wannan guguwar juyin mulki da ke kaɗawa Afirka ta ci gaba, za ta iya yin awon gaba da shugabanni da dama. Saboda haka shugabanninmu na Afirka ƙalubalenku, domin dai abu ne mai sauƙi yaji ya kai kan ɗan wake da ke can ƙasan kwano, matuƙa aka ci gaba da juyawa. Madalla, yanzu kuma ga labaran duniya a takaice.
Rabi za ta kaice, Ukraine ta kakkaɓo jirage 22 daga cikin jiragen sama maras matuƙi 25 samfurin Shahid ƙirar Iran da Rasha ta harba a kudancin yankin Odessa, kamar yadda rundunar sojin Ukraine ta wallafa a shafin Telegram a safiyar yau Lahadi. Yankin na Odessa yana da tashoshin jiragen ruwa da ke da muhimmancin gaske wajen sufurin hatsin Ukraine, biyo bayan rushewar yarjejeniyar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta jagoranta wadda ta baiwa Ukraine damar fitar da hatsinta ta jiragen ruwa a tekun Bahar Aswad. Bayan mummunan tashin hankalin da ya auku a kan titunan birnin Tel Aviv, Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya faɗa a yau Lahadi cewa yana son a ta saƙe ƴanci ranin ƙasar Eritrea da suka shiga cikin ƙazamin faɗan da aka yi wanda ya ta zubar da jini cikin gaggawa. Prime Minister ya ce ya kuma ba da umarnin wani shiri na kawar da dukkan baƙi ƴan Afirka daga Isra'ila. Rundunar sojin saman Iran ta karbi wani rukunin jiragen saman yakin bada horo na Rasha domin inganta bada wato horo da kuma dabarun yaki ga sojojin samanta, kamar yadda kafafen yaɗa labaran ƙasar suka ruwaito a jiya Asabar. Kamar yadda lancin labaran Tasnim ya ruwaito cewa wasu jiragen yaki samfurin yak 130 su ne suka shiga ƙasar, inda suka shiga sansanin sojin saman Shahid Baibai da ke Isfahan a tsakiyar ƙasar Iran. Faforoma Francis ya aika gaisuwa zuwa ga kasar China a jiya Lahadi, inda ya kira 'yan kasar a matsayin masu daraja, tare da roƙon mabiya ɗariƙar Katolika na kasar ta China da su kasance Kiristoci na gari kuma 'yan ƙasa na gari.
To masu sauraro, da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma anjima da daddare, za mu sake dawo da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Kafin mu sallama da ku, muna taya abokin aikin Bulami da Abubakar Sokoto murnar samun karuwar ɗa namiji yau Lahadi. Allah ya raya, amin. Yanzu kan a madadin Murtala Faruku Sanyin da ya karanto labarai, sai kuma Julie Leathers Resham da ta bada umarni, da ma injiniyan mu na yanzu Alfred, ni Muhammad Hafiz Baballe daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka ke sallama da ku.